ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن كيا أولا قرينا كانوا أولا يمشي من البركة نجوم يو هدو المحرم سفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دار إليه دا تلاتين دا تقوس وأنا كوميك دي دا هدو غواتا شادا ميلادية تا دبو بيدا شاشدا أولا مجالسي نماكو ماكو نتفسير القرآن بجرمة wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wanda shine majalisin mu na 88 cikin tafsirin wannan sura da kuma zamu mun tsaya akan aya ta 130 zamu dawo kanta kafin mu ƙara ta gaba. Bismillah malam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال له ربه قال أسلمت لرب العالمين.
الله سبحانه وتعالى يسوى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وانين إكي كامر كوكين الدين النبي إبراهيم سيوان ليا ووتد كنسا ولقد اصطفيناه في الدنيا كما حقيقة للي منذ بيش أن الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين kuma lalle shi a lahira yana daga cikin mutanen kirki. It qala lahu rabbuhu aslim, yayin da ubangijin sa yace da shi miƙa wuya. Qala aslamtu li rabbil alamin, yace na miƙa wuya ga ubangijin halittu. A satin da ya wuce mun yi magana akan ayar farko da Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna cewa addinin annabi Ibrahim alayhi salam shine addini wanda ya kamata kowa ya rike, hatta waɗanda suke tutiya da cewa suna kan addinin annabi Ibrahim su ne Yahudu da Nasara, da kuma waɗanda suke tutiya akan cewa su ƴaƴan jikokin annabi Ibrahim ne sannan suna kan koyarwarsa su ne Larabawa. Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna musu cewa wannan da'awar da suke ƙarya ce. Addinin annabi Ibrahim addini ne na kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da tauhidi. Annabi Ibrahim alayhi salam bai taɓa zamowa da Yahudai ba, haka nan bai taɓa zamowa da Nasari ba. Addinin annabi Ibrahim alayhi salam shine addinin miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shine yace it qala lahu rabbuhu aslim, lokacin da ubangijinsa yace da shi miƙa wuya. Qala aslamtu li rabbil alamin, yace na miƙa wuya ga ubangijin halittu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da yayi ikhlasi, wato ya tsarkake addini gare shi shi kadai, ya miƙa wuya ya jayu. Annabi Ibrahim alayhi salam yayi wannan, saboda haka annabi Ibrahim alayhi salam aslama li rabbih shar'an wa qadaran, shar'an wa qadaran, ya miƙa wuya ta fuskar shari'a, ya miƙa wuya kuma a aikace kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada shaida cewa wa innahu fil akhirati lamin as-salihin. Anan zamu ga yace it qala lahu rabbuhu, aka jingina rububiyya zuwa ga dabirinsa, dabirin annabi Ibrahim alayhi salam, dan a nuna irin yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kara talailayinsa da kula da shi da tarbiyarsa a wajen ansarsa. Kuma qala aslamtu lirabbil alamin, sai aka jingina rububiyar zuwa ga halittu gaba daya, don a nuna mana cewa annabi Ibrahim alayhi salam ya miƙa wuya zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, cikakkiyar miƙa wuya wacce take nuna ya fahimci cewa dukkan wani abu da yake gudana a duniya gudanarwa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, halittarsa ne bayansa ne shike kula da su, ba wai shi kadai Ubangiji subhanahu wata'ala yake da rububiyya a kansa ba, a rububiyyar Ubangiji subhanahu wata'ala ta kunshi kowa da komai, saboda dukkan wani abin da yake alam ne halitta ne to Allah subhanahu wata'ala shine ubangijinsa, saboda haka wajen miƙa wuya sai ce aslamtu, bai ce li rabbi ba, sai ce li rabbil alamin, dan ya nuna irin yadda ya fahimci rububiyyar Allah subhanahu wata'ala, ba wai ta takaita ne a kansa shi kadai ba, rububiyya ce wacce take shamila, ta kunshi dukkan halittu gaba daya, wannan shi yake nuna kamalar wato miƙa wuyar annabi Ibrahim alayhi salam da yayi ga Allah. Na'am, wasa biha.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا
Allah ce wa wasa biha Ibrahimu banihi, kuma Ibrahimu yayi wasiya da ita ga ƴaƴansa, ya baniya ya ƴaƴana, inna Allah astafa lakumuddina, lalle Allah ya zaba muku addini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, don haka kada ku mutu face kuna masu miƙa wuya. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, wato annabi Ibrahim ya yi wasiya da ita, mai wannan zamiri wasu daga cikin malamai suka ce yana komawa zuwa ga milla da Allah ya faɗa a baya, wa man yarghabu an millati Ibrahim, to Allah annabi Ibrahim ya yi wasiya da wannan milla din shine musulunci, ya yi wasiya da musulunci ga ƴaƴansa. Wasu malamai suka ce yana komawa zuwa ga waccan kalma, qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, wannan kalma ta cewa ka miƙa wuya, yace na miƙa wuya ga Ubangijin halittu. To wannan wasiya da annabi Ibrahim alayhi salam yayi wa ƴaƴansa, wa Yaqub shi ma Yaqub yayi musu, yayi wa ƴaƴansa, yana nuna cewa yana daga cikin waɗanda suke ahlul kamal, masu kamala cikin halittu a cikin bayansa, domin masu kamala wajen tsayuwa bisa ga gaskiya da yada ta da kiran mutane zuwa gare ta, su ne waɗanda ba wai sun takaita gyaruwa akan kawunan su kadai ba, ba wai suna so su kadai su gyaru ba, suna so sun gyaru kuma su gyara wasu. To yana daga cikin kamala wajen ka kawo gyara, ka yi kwaɗayin cewa wannan gyaran da kake kokarin tabbatarwa ya dore har bayan ka a ci gaba da zama akan gaskiya, kuma wannan gaskiyar ya zama ita ce ta yi rinjaye, ita ce ta shahara. Da haka dukkan wasu masu kamala wajen kokarin tabbatar da gaskiya sukan so wannan gaskiyar da suke kai ta zama ta dore, ta yi yaɗo har bayan su. Da haka sukan yi wasiya ga dukkan waɗanda za su zo daga baya cewa su riƙe wannan gaskiya, kar su karkace mata, To wannan yana nuna kamalar shi annabi Ibrahim alayhi salam da kuma zuriyarsa annabi Yaqub alayhi salam. Allah ce wa wasa al-isa, ko wa ausa al-isa, ko wa wasa at-tawsiya, wasiya shine umarni da hani mai karfi, wanda rashin sa zai iya haifar da cutarwa ga wanda yake mai wasiyar, ko ga wanda ake yin wasiyar dan shi. Saboda haka ita kalmar wasiya tafi kalmar umarni, tafi kuma kalmar hani, wato wasa ko ausa tafi amara ko naha, duk da cewa ta kunshi umarni da hani. A wasiya akwai umarni, a wasiya akwai hani, to amma yafi ayi kalmar amfani da kalmar ausa ko wasa yafi akan ayi amfani da kalmar amara ko naha, saboda ita wasiya umarni ne mai karfi, ko kuma hani ne mai karfi, wanda rashin aiwatar da abin da ya kunsa zai cutar da shi mai wasiyar. ko kuma ya cutar wanda aka yi wasiyar saboda shi. Kuma wannan shi yasa galibi akan yi wasiya lokacin mutuwa. Wasiyar takan kasance lokacin mutuwa, domin lokacin ne ake so a jaddada ko a ƙarfafa wannan umarnin. Shi yasa abin da ya kasance lokacin mutuwa ko lokacin da mutum zai yi tafiya, yaka akan ce ya yi wasiya. Am kuntu shuhada idh hadara ya'qub al-maut, kamar yadda zai zo a nan gaba, hadisin Irbaz ibn Sariya da yake cewa wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun, fa qulna ya rasulullah ka'annaha maw'izatu muwajjih fa'awsina. Yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana wasiya, yayi mana wa'azi, wa'azin da zukata suka karkada suka raurawa saboda shi, idanuwa suka fitar da hawaye suka zubar da hawaye saboda shi. Muka ce ya manzon Allah, ka annaha mau'izatu muwaddi, wannan wasiya taka kamar wannan wa'azi naka kamar wa'azin mai ban kwana, wato kamar wanda zai bar duniya. Fa au sina, basu ce fa murna ko wanhana ba, suka ce fa au sina, ka yi mana wasiya, saboda a lokacin umarni ne da zai umarni da zai bayar, umarni ne mai karfi, ko duk halin da zai yi hali ne mai karfi. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin Muslim da Abu Dawud, Abu Huraira yake cewa ausani khalili sallallahu alaihi wa sallama bi thalath, bi siyami thalathati ayyam min kulli shahr wa rak'atay al-fajr wa alla arquda wa alla arquda qabla an utira, ko an utira qabla an arqud. Yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mun wasiya, kaga sai ce ya mun wasiya da abubuwa guda uku, da azumin kwanaki uku a kowane wata, su ne ayyamul bid, al-ayyamul bid, sannan da raka'atay al-fajr, in zama mai raka'atay, mai yin raka'atay al-fajr, sannan kuma da kada in yi bacci kafin in yi sallar witri. Wannan hadisi ya zo a hadisin Abu Darda, yana gurin Muslim da waninsa, shi ma da irin wannan wasiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. To anan kalmar wasiya take nuna cewa wanda umarni ne da yake nuna ma wanda yake umarta da ya lazimce shi, kada ya sake shi. Lokacin da wani mutum ya zo ce ya rasulullahi ausini qala la taghdab, to yayi wasiya biha da wannan kalma, da wannan jumla, wato da wannan addini millata Ibrahim, abinnan addinin annabi Ibrahim, ko kuma da waccan kalma ta cewa qala aslamtu li rabbil alamin, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akhibihi la'allahum yarji'un, ya sanya wannan kalma ta zama kalma ce wanzajiya da ta wanzo a bayansa a cikin zuriyarsa, wala Allah ko sa dawo kanta ko da yaushe. To wannan yana nuna yadda annabawa suke yi wa junansu ko ƴaƴansu wasiya, da cewa su rike addini, kuma su rike dukkan wata koyarwa ta wannan addini, sawa'un ta shafi usul ko kuma ta shafi furu, dan ya kasance abinda suke kansa na gado na addini ya zama kamili ne, cikakke ne, wanda za su gaje shi zuriya bayan zuriya. Anan sai Allah subhanahu wataala ya ce yayi wa ƴaƴansa, ya keɓance ƴaƴa da ambato, saboda galibi mutum yakan ji tausayin ƴaƴansa sama da kowa, ko da yana da tausayi, to tausayinsa ga ƴaƴansa ya fi tausayinsa ga waɗanda ba ƴaƴansa ba, ko da kuwa mai tausayi ne ga kowa. To shi yasa aka ambaci ƴaƴansa, kuma sannan wasiyarsa za ta fi amfani ga ƴaƴansa fiye da yadda za ta yi amfani ga wani wanda yake na nesa. Kuma a wata ƙira'ar an karanta wa sabiha Ibrahimu banihi wa yaquba, da cewa bana tana cikin ƙira'o'i mashhuriya, Ibnu Atiyya yana cewa ƙira'ar Amr ibn Fa'id al-Aswari ce da Isma'il ibn Abdullah al-Makki, su suka karanta shi da nasaba wa sabiha Ibrahimu banihi wa yaquba, wato annabi Ibrahim alayhi salam yayi wannan wasiya ga ƴaƴansa, kuma yayi ta ga annabi ga jikansa Yaqub. Wato kamar annabi Ibrahim yayi wasiya ga ƴaƴansa da kuma ɗansa shine Yaqub ɗan Ishaq alayhi salam, kamar lokacin da yake yazo mutuwa Ishaq yana da abin da ya haifi ɗansa Yaqub. Al-Qushayri kamar da Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa, yana da awar cewa annabi Ishaq alayhi salam bai haifi annabi Yaqub ba sai bayan mutuwar annabi Ibrahim alayhi salam. To wannan magana tana buƙatar dalili sahihi cewa ba a haifi Yaqub ba sai bayan mutuwar annabi Ibrahim alayhi salam. A zahiri wallahu alam Ishaq ya haifi ɗansa Yaqub a lokacin rayuwar annabi Ibrahim da kuma mahaifiyarsa Sara, domin su aka yi wa bishara fabasharnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub. Aka ce an maka bishara, to kamalar bishara shine kaga abin da aka yi maka bishara da shi, ba ce an maka bishara kuma sannan abin bai samu ba sai ba mutuwarka. Kaga bishara ba ta zama ta samu ba, ce an maka bishara zaka samu naira, zaka samu dala, amma kuma sai bayan ka samu kaga wannan bishara ba ta je ko ina ba. To da Allah subhanahu wataala ya ce fabasharnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub, wannan kalmar bishara tana nuna annabi Ishaq, Allah subhanahu wataala ya bar annabi Ibrahim, ya bar matarsa Sara da rai har lokacin da aka haifi Yaqub, kuma ya kasance yana nan lokacin da ake wannan wasiya. Dan in ya kasance bayan haihuwarsu, a bayan rasuwarsu aka same su, to wannan bishara ba ta da wani amfani. Allah subhanahu wataala yana cewa wa habna lahu Ishaqa wa Yaquba waj'alna fi zurriyyatihi nubuwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin. Allah yake magana annabi Ibrahim yace ya bashi, yayi masa kyautar Ishaq kuma yayi masa kyautar Yaqub. To kaga bai wa ce an masa kyautar Yaqub alhalin ba za a haife shi ba sai bayan rasuwarsa. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafila wa kullan ja'alna salihin, yace muka yi masa kyautar Ishaq kuma muka ƙara masa da Yaqub. To duk wannan ayoyi suna nuna cewa an haifi Nabi Ishaq, Nabi Yaqub a lokacin rayuwar Nabi Ibrahim da matarsa Sara alaihim assalam. Shi yasa wasu suke cewa wannan kira'ar tana da wajahi wa Yaquba, wato yayi wasiya ga ƴaƴansa, yayi wasiya ga Yaqub, saboda ita wasiyar Yaqub za ta zo nan gaba. Am kuntum shuhada iz hadara Yaqub al-maut, shi za a faɗi wasiyar sa a gaba. So haka nan wasiyar ba tashi bace, nan wasiyar Annabi Ibrahim ce alayhi salam gare ga ƴaƴansa da shi, yace ya bani ya inna Allah astafa lakum ad-din, ya ku ƴaƴana lalle Allah ya zaba muku wannan addinin. Fala tamutunna illa wa antum muslimuna, dan haka ku mutu face kuna masu mi kauya, wato ku kyautata a halin rayuwarku kuma ku lizuci wannan addini, ku rike shi gangan don Allah subhanahu wataala ya azurta ku yin wafati a kansa, domin galibi mutum yakan mutu akan abinda ya rayu a kansa, kuma akan tashe shi akan abinda ya mutu a kansa. Allah subhanahu wataala mai karamci ya gudanar da al'adarsa akan cewa duk wanda ya nufi alkhairi, wato ya kasance mai kyakkyawan niyya ne na aikata alkhairi, kuma Ubangiji subhanahu wataala ya masa taufiki, ya hore masa, ya datar da shi aikata wannan alkhairi, to zai zama kuma ya tabbata akan wannan alkhairi, domin dukkan aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi ne a bayansa. Wato duk wani aikin alkhairi da mutum zai yi da kyakkyawar zuciya, to zai kasance ya haifar masa da wani aikin alkhairi da zai biyo bayansa. Wannan shi ne sunnar Ubangiji subhanahu wataala ta gudana a cikin bayansa. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa la hadaynahum siratan mustaqima. Kaga Allah ya ce da a ce sun yi aiki da abinda ake umartar su da shi, da ya wanda ya zama alkhairi gare su, wa ashadda tathbita, da kuma ya zama fi tsanani ga kafe su da tsayar da su akan turba mai kakkiya. Wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima, da ku sun yi hakan da lalle mun ba su lada mai girma. Sai ce wala hadainahum siratan mustaqima, kuma da mun shiryar da su tafarki madadinci. Saboda haka duk wanda zai yi aiki da umarnin Allah subhanahu wataala, to yana daga cikin sakamako da Ubangiji zai masa tagomashi da shi a duniya, shine ya kasance wannan aikin ya dore a kansa, ya ci gaba akan wannan aikin. Wannan ba zai ci karo da hadisin Abdullahi dan Mas'ud ba, wanda yake cikin sahih Bukhari da Muslim, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba'un aw zira' fayasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. النبي صلى الله عليه وسلم يكي تيوى للي متن زي أيكي إرن أيكي إن الجنة هرسيا كسنشي سكانن سدشقاء الجنة بيفكامو ليبكو ذرائي لا سي للتاف مكدرا يرغايشي سي أيكي إرن نئم متكم سيش غوتا kuma le wani mutum zai yi aiki irin na ƴan wuta har sai ya kasance tsakanin shi da shiga wuta bai kamu ɗaya ko zira'i ɗaya ba, sai kuma littafi ya rinjaye shi, sai kuma ya aiki irin na ƴan aljanna sai ya shiga. To wannan ba zai ci karo da abin nan da muka faɗa na cewa duk wanda yake yayi nufi alkhairi kuma yayi aikin alkhairi Ubangiji subhanahu wataala zai bashi sabati akai ba, saboda a cikin wannan akwai riwayar da ta ƙara fito da abin ke cewa innar rajula la ya'malu bi amali ahli aljannati fi ma yabdu linnas ko la ya'malu bi amali ahli annari fi ma yabdu linnas, wato mutun zai yi aiki irin na ƴan aljanna a yadda mutane suke gani. To kaga ashe ya nuna cewa akwai khalal, akwai matsala a cikin niyyarsa. A zahiri mutane suna ga aikin aljanna yake ta yi, sai an zabda mutuwarsa sai aga kuma ya birkice ya yi wasu ayyuka da za su kai shi wuta, ko kuma a zahiri ana ga kamar aikin ƴan wuta yake, sai kuma daga ƙarshe kaga ya gyaru ya zama mutumin kirki. To wannan shi yake nuna babu karo tsakanin wannan magana da muka yi, musamman ma idan muka san Allah subhanahu wataala yana cewa fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah ce wanda ya bayar sannan ya ji tsoron Ubangiji, ya gaskata kalma mafi kyau kalmar la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil yusra, to lalle za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga sauƙi, to har ya kai ga cimma abin da yake bukata na aljanna. Wannan yana nuna cewa duk wanda ya kama hanyar Allah subhanahu wataala, to Ubangiji subhanahu wataala zai hore masa gane wannan hanyar kuma ya tsaya akan ta, matukar dai ya kasance akwai kyakkyawan niyya a cikin zuciyarsa. Ce fala ta mutunna da ka kakku mutu illa wa antum muslimun, face kuna masu miƙa wuya. To anan da yace illa wa antum muslimun, face kuna masu miƙa abin fala ta mutunna, kada ku mutu. Mutuwa an sani ba wanda mutuwa take a hannunsa, mutum ba shi ke kashe kansa sanda ya ga dama ba, sai lokacin sai ajalinsa ya yi, mutuwarsa ba a hannunsa take ba. To ya za a yi a ce kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya? Abinda ake nufi kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya, wato ku lizimci wannan addini, kada ku sake shi har mutuwa ta iske ku, shi ne abinda ayat take nufi. Ba wai tana nufin wato kai kake da ikon mutuwar a kanka ba, don haka ka tsaya kada ka yadda ka mutu sai kana musulmi, a'a, abinda ake nufi ka lizimce shi, ka rike shi har zuwa lokacin da Ubangiji subhanahu wataala zai kawo mutuwarka, ya zama na ka mutu akan wannan addini, kamar yadda annabi Yusuf alayhi salam yake addu'a, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, Allah ka karbi raina ina musulmi, sannan kuma ka riskar da ni da mutanen da suke mutanen kirki. Na'am jika
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما يعملون.
الله سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء كوكم كنا ننأهل بشيء إذ حضر يعقوب الموت لو كتند متوى تهلرتو النبي يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي لو كتند يتي وإنسى ما تعبدون من بعدي من ذاك بوتا وبايانا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدة ونحن له مسلمون سكتي زام بوتا و أبن بوتركا دوكما أبن بوتر إيا ينكا إسماعيل وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة نبي إبراهيم نبي إسماعيل إسحاق لا نبي إسماعيل لا نبي إسحاق إلها واحدة كما أبن بوتا شيشي كلي ونحن له مسلمون كما مو قريش ما سميك وياني الله سبحانه وتعالى شي قبدا كوشي وأبن دا يهود دا نسارة suke fada da karyata su akan abinda suke fada da cewa abinda suke kai shine abinda suke kai shine abinda annabi Ibrahim da annabi Yaqub da ƴaƴan su suke kai cewa addinin da suke yi shine addinin Yahudanci ko addinin Nasaranci shine Allah subhanahu wa ta'ala ce am kuntum shuhada ko kuna nan a halarci in hadara Yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zo wa annabi Yaqub alaihi salam kuna nan a gurin sanda kuka ji shi yana wasiya kuka ji kuma abin da yace har kuka fahimci cewa abin da ya koyar da ƴaƴansa shine Yahudanci da Nasaranci kuna gurin to tabbas ku kanku ansa ku ita ce ba ku gurin to shine sai Allah ya gaya musu abin da ya wakana a gurin babu maganar ya dora su akan addinin Yahudanci ko addinin Nasaranci qala li banihi ma ta'buduna min ba'di yayin da yace wa ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di me kuke me za ku bautawa bayana ƴaƴansa Suyuti a cikin al-itqan ya kawo cewa ƴaƴansa 12 sune 12 da yawa daga cikin malaman tafsiri da suka zo daga baya sun ƙara tabbatar da wannan cewa ƴaƴansa 12 amma abin da yake cikin Taura sifru takwin ƴaƴa 8 amma dai malamai na tafsiri ƴaƴa 12 suke faɗa قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما كوكي بوتاوا ما زاكو بوتا باينا سياك انفاني دا ما انا انفاني دا اسا على عربي لغير العاقل لغير العاقل زوان دا با من هنكلي با شي اكي تعبيري دا ما بيشي من تعبدون من بعدي با معلمي سكتي سمو دا كري با ساتر انسا سند انا انجربا وا اكي تو براء قارا با غرد سو سند دا ابوان دا اكي abubuwan da ake bautawa duwar watsu da rana da wata da koramu da waye duk ma ne ba man ba to sai ce ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta bayana me ce wa za ku bauta bayana ba dan kada su fahimto ansar so yake ji ansar daga bakin su qalu na'budu ilahaka suka ce za mu bautawa abin bautarka wa ilaha aba'ika da abin bautar iyayenka إبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إبراهيم ده إسماعيل ده إسحاق أنن سن أنبشي النبي إسماعيل عليه السلام أشكين إياي تدى شيء النبي إسماعيل بفاني غريسو كو دان هو ما يفنسني دان هو إسحاقني با أبن نبني أما سن كراوشي أبن الأب saboda ko dai min babu taglib ko dan arin jayar da ambatan iyayen akan sa ko kuma saboda larabawa kamar yadda annahas ya hikaito cewa larabawa sukan kirawo da abin nan al'am da al'ab al'am baffa akan kirawo shi da al'abu uba al'ammu sinu al'abi sai cewa al'ammu baffa daidai yake da uba shi yasa lokacin fathu makka lokacin da al-abbas shi da abu bayan abu sufyan ya musulunta al-abbas yace to taho mu je cikin quraishawa in kirawo su zuwa ga wannan al'abari ko za su karba ya zamana kana da falala kai ma akan wannan wato yana nufin abu sufyan alayhi salam radiyallahu anhu bayan ya musulunta sai al-abbas yace to mu je ga quraishawa idan muka je sai kirawo su zuwa ga wannan addini muna tare da kai in suka musulunta kaga za su rika jin cewa da kai aka kirawo su zuwa ga wannan musulunci saboda haka ya hawo bagla ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruddu ilayya abi kaga al-abbas ammun sani amma sai yake cewa ruddu ilayya abi ku dawo min da babana don ina jin tsoran Qurayshawa su yi masa abin da suka yi wa Urwatu ibn Mas'ud as-Saqafi ya kira wasu zuwa gaskiya suka kashe shi saka ina ji masa tsoran su yi masa irin abin da suka yi wa wancan bawan Allah to a shahid shine ruddu ilayya abi ko ruddu alayya abi kaga ya kira wa al-Abbas da al-Ab to sannan anan zamu ga yana cewa suna cewa zamu bi zamu bauta abin da yake abin bautarka da abin bautar iyayenka wanda ya nuna ashe ba a ko ina ne ake kin koyi da iyaye ba idan iyaye sun kasance akan abu na gaskiya akan abin da yake na daidai to anan yana da kyau yaya su koyi da su can da Allah subhanahu wataala yake kushewa wato Quraisha ko Laraba ko mushrikai wanda suke cewa inna wajanna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mu mun samu iyayenmu akan wannan addini kuma mu za mu bi su sau da kafa Allah ya kushe musu akan wannan to wannan ba yana nuna cewa duk inda wani yake zai bi abinda iyayensa suke ya zama laifi ba a sai idan ya kasance iyayen ba akan gaskiya suke ba amma annabi Yusuf alaihi salam ba cewa wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq nabi addinin iyayena kaga ce nabi addinin iyayena saboda addinin annabi Ibrahim da annabi Isma'il da Ishaq da Yaqub addini ne wanda yake na gaskiya to shi yasa suka ce na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida abin bautarka abin bautar iyayenka Ibrahim da Isma'il da Ishaq ilahan wahida abun bauta guda daya wato zamu kadaita shi da uluhiyya ba zamu hada kowa da shi ba wajen bauta wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu mika wuya ne gare shi wato masu da'a ne masu kaskantar da kai walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un kuma ga Allah man fis samawati wadanda suke sambai da wadanda ke kasa suka mika wuya gare shi suka mika wuya tsawan wa karhan suna so ko ba sa so wa ilaihi yurja'un kuma zuwa gare shi ake komar da su ce wa nahnu lahu muslimuna kuma su mika wuya ne gare shi wanda zai iya daukan alhal wa nahnu mahu lahu muslimuna kamar sun ce na'budu ilahaka muslimina lahu bi ta'atina wa ibadatina iya wato muna mika wuyan mu muna bautawa abun bautarka muna masu mika wuya gare shi da yi masa da'a da bautar mu wannan shine abin da ibnu jarir at-tabari ya rajjaha ya zama wa nahnu lahu muslimuna ay wal halu nahnu muslimina lahu ya zama jumla ce haliya zai iya wa ya zama khabar ne mustalaf sabon wato jumla ce sabuwar zubi ba tare take da waccan jumla ba wa na'budu ilahaka za mu bautawa abun bautarka a bayanka wa nahnu lahu al'ana wa fi kulli halin muslimun mu kuma a yanzu da ma kowane lokaci masu bi kauya ne to wannan takadiri na biyu ablak shi yafi zama shikakke shi yafi balaga sosai kuma shi yafi wato konsar yabo wato su ce muna bautar za mu bautawa abin bautarka bayanka sannan kuma mu haka a yanzu nan da ma kowane lokaci masu mika wuya ne gare shi to wannan yafi zama abin nan yafi balaga kuma yaban yafi cika haka musulunci shine addinin annabawa gaba daya koda kuwa shari'o'insu sun zo daban-daban amma dai gaba ɗaya suna abin da suke kai musulunci ne domin abin da suke kai gaba ɗaya shine kadaita Allah subhanahu wataala a cikin tauhidi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da muka aiko gabanin ka face mun masa wahayi cewa babu abin bauta da wato babu abin bauta da gaskiya sai ni inji Allah fa'budun dan haka ku bauta mu sauraka duka annabawa suna kan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-anbiya ikhwatul li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid annabawa kamar ƴan uba ne wanda iyayensu mata daban-daban amma addinin su ɗaya ne, to haka annabawa suke gaba ɗaya. Saboda haka dukkaninsu musulmi ne, babu wani wanda a cikin su ba akan musulunci yake ba. Wannan mas'ala ce da wasu daga cikin malamai suka saba mata, kan cewa ba za a kirawo wato annabawa da cewa dukkan suna abinda ba za a kira duka al'ummomin da suka yi imani da annaba a baya musulmi ba. Akwai wanda suka ce al'umman nan kawai ita aka keɓance da wannan suna na musulunci. Akwai kuma waɗanda suka ce a'a, annaba wanda suka gabata su ma musulmi ne amma al'ummar su ba za a ce mata musulma ba. To amma magana mafi rinjaye, mafi inganci shine annabawan da suka gabata dukkaninsu musulmi ne, wannan suna shi suka ansa. Sannan kuma dukkanin al'ummar su da suka yi imani da su, su ma sun yi imani a matsayin musulmi. Suyuti yana da risala da ya rubuta domin saba ma wannan ra'ayi, tana cikin littafinsa Al-Hawi lil Fatawi, sunanta Itmamun Ni'ma fi Iqtisasi al-Islam bi hadhihi al-Umma. Itmamun Ni'ma fi Iqtisasi al-Islam bi hadhihi al-Umma, cewa wannan al'umma ita ce kawai ake cewa musulma, amma dai maganar ba haka take ba. Sheikh al-Mufassirin al-Tabari rahimahullah ta'ala wajen fassara wannan ayoyi yake cewa wa ta'wilul kalam, yadda wannan zance yake fassararsa take: أكنتم يا معشر اليهود والنصارى المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم الجاحدين نبوته حضور يعقوب وشهوده إذ حضره الموت؟ يجي يا ابن يعقوب الجذن يهود والنصارى ولا نسكي قرية النبي صلى الله عليه وسلم سكي قدمر وتمسن النبتنسا شن كنا نن تعرض النبي يعقوب كنا زون الوكتن متوى تزومسا ai innakum lam tahduru zalika, wato baku halarci lokacin da annabi Yaqub yazo mutuwa ba. Fala tad'u ala anbiya'i wa rusuli al-batil, dan haka kakkuye da awar wato ƙarya da ƙarere kuna jinginawa annabawa na da manzannina. Wa tanhiluhum al-yahudiyyah wa an-nasraniyyah, ku jingina musu yahudanci da nasaranci. Fa inni ibta'astu qalili wa waladahu ishaqa wa isma'ila wa zurriyyatahum bil hanifiyyati almuslima, na aiko da annabi na bada dai na annabi Ibrahim da ƴaƴansa Ishaq da Isma'il da zurriyyarsu, na aiko su bil hanifiyyati almuslima, da addinin da yake na tauhidi wanda ya karkace wa dukkan wata shirka kuma musulmi masu miƙauya. Wa bidhalika wasawbanihim, kuma da wannan ne suka yi wa ƴaƴansu wasiyya. Wa bihi ahadu ila auladihim min ba'dihim, kuma wannan shine alƙawarin da suka yi ƴaƴansu a bayansu. Falaw hadartumuhum, da a ce kuna nan sanda suka yi wannan wasiyar, la sami'tum minhum, da kun ji wannan daga wajensu. Alimtum annahum ala ghairi ma rahaltumuhu min al-adyan wal milal min ba'dihim, da a lokacin za ku gane cewa abinda kuka jingina musu na addinai da wasu dariku da kuka jingina musu bayansu cewa ba gaskiya bane. Yace wa hadhihi ayatun nazalat takziban min Allah lil yahud wan nasara, waɗannan ayoyi da muka karanta duka sun sauka domin su ƙaryata yahudu da nasara. Fi da'awahum, a da'awar da suke yi cewa Ibrahim da Yaqub, Ibrahim da ɗansa ko da ƴaƴansa da ɗansa Yaqub, annahum kanu ala millatihi, da ƴaƴansa da Yaqub cewa suna kan addinin su ne. Allah subhanahu wa ta'ala yace am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut fa ta'lamu ma qala li waladihi wa ma qala lahu waladuhu, kuna nan ne bare ku ce kun san abin da ya fada wa ƴaƴansa, shi ma ƴaƴansa suka fada masa, ba kwana. Sannan sai Allah ya ba su labarin ga abin da ya wakana. Hikaya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo a nan da wasiyar da annabi Ibrahim alayhi salam ya yi wa ƴaƴansa da wacce annabi Yaqub shi ma ya yi wa ƴaƴansa akan wannan addini, suna kunshe da abubuwan da za su ƙara sa mutum ya kankame shi wannan addini, ya gane muhimmancinsa ƙwarai da gaske. Abu na ɗaya shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga bai yi amfani da kalmar umarni ba, bai ce amara Ibrahimu banihi ba, ya ce wasa. Kamar yadda muka ce lafazin kuma wasiya ya fi ƙarfi sama da lafazin umarni, domin wasiya ana yin ta ne lokacin da aka ji tsoron mutuwa. A wannan lokacin mutum ya fi taka tsantsan dangane da sha'anin addininsa, kuma ya fi tsayawa a kansa sosai tunda lokacin mutuwa ta zo masa, ba abin da ya rage masa. To idan muka fahimci cewa annabi Ibrahim alayhi salam a wannan lokaci yake wannan magana, to wanda yana nuna muhimmancin maganar da yake yi, kuma yana nuna cewa umarnin da yake bayarwa umarni ne mai karfi da ya kamata a kasa kunne a karbe shi. Abu na biyu, ya ware ƴaƴansa yayi musu wannan wasici, domin me? Li anna shafaqatar rajuli ala abna'ihi akthara min shafaqatihi ala ghayrihim, saboda yadda uba yake tausaya wa ƴaƴansa yafi yadda yake tausaya wa kowa. To tunda aka ga har ya kebe su a karkashin karshen rayuwarsa, yana musu wannan wasiya, nan za mu fahimci cewa abin nan babba ne, kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske, kuma yana nuna mana yadda shi ma ya dauki abin da muhimmanci kwarai da gaske. Abu na uku, wasiyar da ya tashi bai ware wani daga cikin ƴaƴansa shi kadai ya wasiyar ba, da ya tashi sai wasiya ga duka ƴaƴansa, bai ware wani daga cikin su ba, wanda shi ma wannan yana nuna irin yadda ya dauki abin da muhimmanci da girma kwarai da gaske. Abu na hudu, wasiyar bai mata kaidi, wato da bai bayi da wani zamani ko wani guri ba, yayi wasiya sakakkiya wacce ta kunshi kowane lokaci, ta kunshi kowane guri, su kasance akan musulunci, kada su yarda su mutu ba akan sa ba. Kaga babu maganar a wani lokaci banda wani lokaci, ko a wani guri banda wani guri, wannan shi ma yana kara tabbatar da wato muhimmancin abin da yake umartar su da shi. Abu na biyar, da ya tashi wannan wasiyar sai ya yi ta zalla, bai gauraya ta da wata wasiya daban ba, bai hada ta da wata wasiya da ta shafi gidansa, gadansa ko wani abu ba, sai ya zama da ya yi wasiya ne tsantsa akan abin da ya shafi tauhidi, wanda shi ma wannan yana nuna maka wato yadda ya himmatu da abin da kuma muhimmancin abin kwarai da gaske. Idan ya kasance annabi Ibrahim alayhi salam shi ne mutumin da muka sani da falalarsa, da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarinsa, da yadda sirarsa take da kamala, to ƙarshen al'amari za mu gane cewa wannan abu da ya umarni da shi ba ƙarami ba ne, kuma wannan wasiya ta shi ba ƙaramar wasiya ba ce. Allah subhanahu wa ta'ala sai ce tilka ummatun qad khalat, to waccan al'umma ce da ta riga ta shuɗe, laha ma kasabat, abinda ta tsuruta na gare ta, wala kuma kasabtu, kuma abinda kuka aikata na gare ku, wala tusaluna amma kanu ya'maluna, kuma ba za a tambaye ku game da abinda suka kasance suna aikatawa. Wannan ayar kamar wato tana zama kamar marifi ne na dukkan abinda ya riga ya gabata, kamar dauraya ce ga dukkan ayoyin da suka gabata tun daga fadar Allah subhanahu wataala wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin hazwa, nan Ubangiji subhanahu wataala ya rufe wadancan maganganu duka, wadancan ayoyi duka da wannan aya, tilka ummatun qad khalat, waccan al'umma ce wacce ta riga ta wuce. Allah ya ambaci annabi Ibrahim ya yabe shi, ya daukaka sha'aninsa, ya faɗi irin yadda Ubangiji subhanahu wataala ya masa baiwa iri shi da ƴaƴansa, ya kuma yi kira da cewa abisawunsa a riƙe tauhidi kamar yadda ya zo da shi. Kuma Allah subhanahu wataala ya yi shagube ko ya fito ya yi suka ga waɗanda suke da'awar cewa suna bin addinin annabi Ibrahim, ko suna bin annabi Ibrahim amma sun kauce wa addininsa daga cikin zurriyarsa. To ta yi wani daga cikin waɗanda suke da'awar cewa su jikokin annabi Ibrahim ne alayhi salam, musamman waɗannan Qurayshawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta taburza da su a lokacin, su riƙa buƙar kirji suna alfahari cewa ai su shi wannan annabi Ibrahim da kake ta fadar darajarsa da kimarsa da martabarsa, ai mu zurriyarsa ne, mu ƴaƴansa ne, mu jikokinsa ne, saboda haka wannan kadai ya ishe mu daraja, ya ishe mu ɗaukaka a gurin Allah, ce ai mu ga matsayinmu, mu sharifai ne ma, saboda haka wannan kawai ya ishe mu matsayi a gurin Allah. To shi ne dan a yanke musu wannan kafafa da za su yi da nasaba ko da dangantuwa zuwa ga gidan annabi Ibrahim alayhi salam, sai Allah subhanahu wataala ya yanke musu wannan hazari, yana cewa kowa ana bashi sakamako ne gwargwadon aikinsa ba, gwargwadon nasabarsa ba, ba ruwan Allah da nasabarsa. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu, wanda duk aikinsa ya dakilar da shi ya kasa gaba, to babu yadda ai nasabarsa ta ja shi gaba, nasaba babu ruwan Allah da wani alfarma cewa kai dan gidan wane ne ko ka fito daga gidan wane, da nasaba tana amfani. To da Abu Lahab Allah bai saukar da tabbace da Abu Lahab ba, saboda nasabarsa da matsayinsa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma sai Allah ya saukar da sura ka tukam har har gobe, har yanzu, har gobe, har Allah ya tashi alkiyama, ana karanta ta kuma ta zan suka ne da fadar mummunan karshe na Abu Lahab. Nasaba bata cece shi ba, saboda haka kaga idan har nasaba bata cece Abu Lahab ba, dangantaka ta da gidan Banu Hashim, wannan bai sa ya kubuta daga kamun Ubangiji Subhanahu wataala ba lokacin da ya saba Allah, kaga ashe babu kuma wani wanda zai zo ya tutiyar cewa shi jikan manzon Allah ne, saboda haka yana da dama ya abin da ya ga dama, babu wannan. Sai Allah ya yanke wannan kafafar da za su iya yi, ce tilka ummatun qad khalat, wace al'umma ce da ta wuce, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, abinda ta tsuruta na ta ne, abinda ku tsuruta na nasu ne. Saboda haka wace al'umma ta mutanen kirki, annabawa da salihai, jinginuwar ku gare su ba zai amfane ku ba, matukar ba ku yi aiki mai na alkhairi ba wanda zai zama mai amfani gare ku, domin ayyukan su nasu ne, kuma ayyukan ku shine naku. Abu al-Aliya da Ar-Rabi' da Qatada suke cewa tilka ummatun qad khalat, ana nufin Ibrahim da Isma'il da Ishaq da Yaqub da al-Asbab, ana nufin waɗannan sura al-umma da Allah ya ce to waɗancan al-umma ce da suka riga suka wuce. So haka ba kawai labari ake bayarwa ba, ana so a nuna maka cewa ba ka da ikon ka ce ka fake da rabar su, kai ma ka kwashi ga rabar su, a'a sai idan kai aiki na kwarai kamar yanda suka yi. Saboda ka aikin ka ba zai amfa, wato aikin su ba zai amfane ka ba, mutukar ba kai aiki na kwarai ba. Da Allah ya ce laha ma kasabat wa alaykum wa lakum maktasabtum, akwai abinda malamai suke kira al-ihtibak, akwai al-ihtibak anan, al-ihtibak shine an yuhzafa min al-awail ma jaa nadhiruhu aw muqabiluhu fi al-awakhir, wa yuhzafu min al-awakhir ma jaa nadhiruhu aw muqabiluhu fi al-awail, wato a goge wani abu wanda a farko saboda karshe akwai wani abin da zai nuna maka abin da aka goge, wani abu da yake kama da shi dan uwansa, ko wani abu da yake fuskanta sa wanda aka goge a farko ko a karshe. Dan da Allah ya ce laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat, haka nan wa lakum ma kasabtum ay wa alaikum ma kasabtum wa lakum ma kasabtum, saboda haka abinda kuka yi na kirki na gare ku, haka nan abinda kuka yi mara kyau shi ma na gare ku. To amma an goge wa alaikum din saboda saboda dilalan laha ma kasabat, laha ma kasabat zai nuna cewa akwai wa alaikum ma kasabtum, wala tusaluna amma kanu ya'malun, kuma ba za a tambaye ku ma game da abinda suke aikatawa ba, ba ma za a yi muku tambaya ba, anan kore tambaya game da abinda suke aikatawa, domin kore tambaya, domin tambaya shine akan abinda za a yi wa mutum na mu'akaza in yayi laifi, mafi karancin abinda za a yi na kama shi da laifinsa shine a tsare shi a yi masa tambaya, me yasa kai kaza, me yasa kaza, shine mafi karancin abinda za a yi, to kafin a yi masa hukumar sai an yi wannan tambayar. To sai aka ce ba ma za a tambaye ku ba game da abinda suka aikata, kaga ba maganar a kama ku da laifinsu ko kuma abinnan a ba ku ladan aikin da suka yi. Tana yiwuwa a tambaye mutum game da laifin wani amma ba tare da an masa hukuma ba, a kirawo shi a ce me ka sani game da kaza da kaza da kaza da kaza da wane yake yi, amma ba tare da a yi masa hukuma ba. To ku ko tambayar ma ba za a yi muku ba, wannan ma tambayar ba za a kira ku ana tambaye ku ana zargin ku ba akan me yasa kuka bari ku ko wani yayi abu kaza. To wannan nafiyo aslu sual ashmalu, yana kore cewa babu maganar uquba, tunda har an ce tambaya ma babu, to babu maganar uquba. Sai Allah subhanahu wataala ya ce kunu wa qalu kunu hudan,
wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana min al musyrikin, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل
Allah ce wa qalu kuma suka ce kunu hudan aw nasara tahtadu ku zama yahudawa ko nasara sai ku shiriya kul kace bal a ba haka ne ba millata ibrahima hanifa ku zama akan addinin annabi ibrahim hanifan wanda ya karkacewa dukkan wata barna wa ma kana minal mushrikin kuma bai taba kasancewa daga cikin masu shirka ba to wannan Allah subhanahu wataala yana bayanin irin yadda suke ruduwa da abinda suke kai na cewa abinda suke kai shine abinda annabi ibrahim alayhi salam yake kai zaka sai suke cewa mutum in yana son ya zama shiryayye to sai ya zama bai yahudi ko ya zama ba nasari wato suka takaita shiriya a cikin bin yahudiya da nasraniya wato bai yahude yana ganin cewa ba za ka taba zama shiryayye ba akan tafarki dai na daidai sai ka zama bai yahude shi ma ba nasari yana ganin ba za ka taba zama shiryayye ba sai ka zama ba nasari saboda haka duk wani wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ba shiryayye bane to kaga wannan shine kare wato iya makurar bijirewa kenan saboda haka kowanne daga nan daga cikin su yana da awar abishi ne ba wai sun hada baki bane suka yi maja suka ce kowa ya shiga ya yahudanci ko abin nan a'a kowa shi kada yake da awarsa yahudu su ce ka zama ba yahudi in kana so ka zama shiryayye nasara ma su ba su ce ka zama ba nasari in kana so ka zama shiryayye daga kowa na sai faɗa shine kamar yadda Allah ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara to kaga anan ma kowa ya faɗi nashi bangaren yahudu suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama yahudi nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama nasara to dan ba kore shiriya da suka yi sun kore aljanna ne saboda ba a shiga aljanna sai da shiriya saboda haka sun ce in kuna so ku shiga aljanna wato ku shiri ku shiga aljanna to sai kun zama ɗaya daga wato sai kun zama kuna bin ɗaya daga cikin waɗannan addinai shine Allah ya maida musu martani qul kace bal millata ibrahima hanifa a'a ba haka batun yake ba Allah ya yi ubarni da abi millata ibrahim wato addini annabi ibrahim hanifan wato Allah ya umarci manzansa da ya gaya musu cewa su zo su bi hanyar annabi ibrahim alayhi salam su bi sunnarsa da kuma wannan shine abinda yake addini na gaskiya sannan annabi ibrahim hanifan ya karkacewa dukkan wani kafirci ya karkacewa kafirci zuwa ga imani ya karkacewa shirka zuwa ga tauhidi saboda haka tsaye yake bisa shari'a ta Allah shari'a ta musulunci wannan shine ma'anar al-hanifiyya al-hanifiyya shine abinda ya sabawa yahudanci ya sabawa nasaranci ya saba abinda yahudu suke na shirka na cewa uzairu ibnullah ya saba abinda nasara suke kai na shirka na cewa masihu al-masihu ibnullah sannan ya saba abinda larabawa su ma suke kai na shirka na bautar wasu gumaka suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne to haka duk waɗannan masu irin wannan tarkacen aqidu da awar jinginuwarsu zuwa ga annabi Ibrahim ƙarya ce ba gaskiya ba ce don me don shi ba mushriki ba ne shi yasa ya ce wa ma kana minal mushrikina bai taɓa kasancewa daga cikin masu shirka ba don kada wani ya yi zaton in an kore kasancewarsa da yahudi ko an kore kasancewarsa ba nasari a yi zaton to ko yana kan addinin larabawa to ai addinin larabawa a lokacin shi ma shirka suke kai don haka wa ma kana minal mushrikina baya daga cikin masu shirka za mu tsaya a nan saboda lokaci ma insha Allah sati na gaba za mu dora akan wannan aya abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh